الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 15 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1439 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 2 ga watan 1 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna al-aqidatu tahawiyya na al-sheikh al-imam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salama al-tahawi rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne uba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai tambayar ɗan uwa shine ɗan da aka aiko shi a mace shin za a yi masa wanka kuma shin za a yi masa sallah sharaɗin a yi masa sallah ko a yi masa wanka sai idan ya cike wata huɗu idan ya cike wata huɗu to wannan akan iya masa sallah kamar yanda hadisi na cikin sunan Abi Dawud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasiqu yusalla alaihi wa yud'a li walidayhi au kama kala manzo Allah yace bari ana masa sallah addu'ar ana yin ta ne ga mahaifansa to ka'ida malamai suka ce sai idan ya cike wata huɗu saboda idan bai cike wata hudu damun ba a kiran shi rayayye barantana a ce masa matacci saboda shi da a cikin cikin mahaifiyarsa sai ran da ya cike wata hudu a ran nan ne ubangiji subhanahu wataala yakan daidaita halittarsa a cikin mahaifa a fitar da hannuwa da kafafuwa da idanu da hanci da komai na gabai sannan a turo mala'ika ya busa masa rai wannan mala'ika a umarce shi game da rubuta abubuwa hudu ya rubuta arzikinsa ya rubuta iya adadin kwanukan rayuwarsa ya rubuta wato dan aljanna ne ko dan wuta ne sannan kuma ya rubuta aikinsa wanda zai aikata a rayuwarsa kamar yanda hadisi yake cikin sahihain riwaya ta Abu Abdurrahman Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi 40 kalimat bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyin aw sa'id to dan haka Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa a cikin littafin sa Ahkamul Janaiz wa Bid'uha a babban da ke bayani game da wato kaifiyya ta sallar gawa anan ne yayi bayanin cewa jinjiri wato gari akan yi masa sallah amma sharaqi ya zamanto ya cike wata hudu saboda in da ya cike wata hudu ne ake busa masa rai kenan duk dan da aka aihu kafin wata hudu to daman ba a kiraye shi ba ma rayayye balantana a ce masa matacci don haka wannan ba a yi masa sallah kuma tare da cewa mu san da cewa yi ma yaro karami sallah ba wajibi bane an so a yi masa amma in ba a masa ba ba laifi ba akai di yaron da bai balaga ba yi masa sallar gawa ba dole ba ce ana iya kai shi abin ne ba tare da an yi masa sallah ba kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗansa Ibrahim da Allah ya masa rasuwa yana da wata 17 manzon Allah sallallahu wata 18 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai shi ya binne shi ba tare da ya masa sallah ba dan haka da shi yaro karami wanda bai balaga ba da shahidi na fagen daga wannan yi musu sallar gawa ba dole bace tare da cewa shi daman shahidi ba a ma yi masa wanka ba a ma yi masa wanka da jinin shi ake binne shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku binne su da tufafin su da jinin su domin za su tashi a ranar kiyama launin launi ne na jini amma kanshin kanshi ne na almiski dan haka kenan bari abinda zamu gane yaro karami duk dan da aka haifo shi a mace in ya bayan wata hudu ne to wannan akan iya yi masa sallah sai dai ba dole bane idan ba a yi masa ba ba laifi ba akai kuma ba sai an yi masa wanka ba ana iya kai shi aje abin ne in an masa wankan an masa sallah wannan kuma abu ne wanda aka so amma addu'ar ana yin ta ne ga mahaifa
Na'am malam misali idan da ga ɗan uwa cikin zambabu ba a samu abin su wanka an ka bisne su an ka yin abin su ana yi musu sallah
ana yi ma wannan shi shahidi ana yi masa
sallah kamar ɗan uwa da ke kamar zaman majan da ga haka ba wanda ku ba samu abin su wanka ana yi musu sallah
abin da muke so mu gane shi wanke mamaci matsayin shi daban sallah daban kowanne zaune yake da dindin kanshi yi ma mamaci wanka wannan wajibi ne dole ne a yi masa kamar yanda yi masa sallar hallu dole ne illa kawai waɗanda shari'a ta toge kamar yanda muka yi bayani yaro karami wanda bai balaga ba da shahidi wanda ya mutu a fagen daga su kadai ne yi musu sallah ba wajibi ba ce amma shi shahidi wanda ya mutu a fagen daga wanka ma ba a masa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kar a yi musu wanka a binne su da jinin su kenan sai ka ba kanka amsa na'am kenan waɗannan biyun su ne sune kadai amma duk wanda yake ba wannan ba kenan dole ne a yi masa wanka matukar akwai ruwan da za a yi masa wanka kuma sallah hannu dole ne a yi masa na'am kamar ni eh
yaki mai ya kula ga rubuwa sai a ce kamar sai ka yi san san wala ka da wannan
to ban san da wannan ba na cewa sai ka fuskanci alƙawla kai zaman tafiya wai a ranar juma'a idan limami ya fara kuduba babu wani zama wanda aka yi umarnin cewa ga irin zaman da mutum zai yi illa kawai iya abinda muka sani akwai zama wanda shari'a ta yi hani a ranar juma'a idan mutum ya zo masallaci an gane ko shine zaman da ake kiran shi al-hitiba wannan baya halatta kamar yanda zaman da wannan dan uwa yayi na mutum ya zauna akan mazaunan shi ya kafa kawahuwar shi ya zaman domin su gane yawa to wannan zama kwata-kwata wannan shi baya halatta a ranar juma'a idan mutum ya zo masallaci saboda kasancewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne ingantacce yayi hani game da irin wannan zama hikima anan saboda duk wanda yayi wannan zama babu amincewa game da fitar iska kuma sannan a irin wancan lokaci da ake sanya izar yin wannan zama in har babu misali wani kilot a ciki kaga kenan yakan iya zamantowa al'auran mutum ta bude to amma in akwai wani wando a ciki wannan an amuntu game da kwarewar al'aura kenan sai dai illar ta biyu shine ba ka da amincewar cewa fitar iska yakan zama ne wanda yakan janyo fitar iska dan nan su ka larabawa sun saba irin wannan zama har ma santir suke sawa sai mutum ya sanya santir ya daure tsakanin nan kin shi da bayan shi kenan sai ya saka a jikin shi suna kudirin cewa irin wannan zama idan mutum yayi baya saurin gashiya. To amma wannan zama kenan haramcin shi ya kadaita ne a ranar Juma'a idan mutum ya zo masallaci. Amma cewa ga kaifiyar zaman da mutum zai yi illimami yana kudu ba zaman tahiya ko wani zama na daban, wannan ba mu san ba wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna. Sai mu koma asali, kowane irin zama mutum yana iya yi, ya yi zaman dan sarki ko ya miƙe ƙafarsa ko ya yi irin zaman tahiya, wannan duka babu wani dalili wanda ya nuna cewa akwai wani nau'in zama wanda aka so a wannan lokaci. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, bayani ya gabata akan gabar da ke bayani game da wato abin da ya shafi aljanna da wuta, menene aqidar ahlus sunna wal jama'a game da haka. Shine malam yake cewa wal jannatu wan naru makhluqatani, malam yace aljanna da wuta yace halittu ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, tuntuni ya halicce su ya gaba. Aljanna halitta ce, ita ma wuta halitta ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda bayani ya gabata, in aka ce aljanna kamar yadda malamai suka arrafa ta suka ce hiya daru thawabi liman ata Allah wa rasula, idan aka ce aljanna gida ne na sakamakon lada ga duk wanda ya bi Allah ya bi manzansa. Domin sababin shiga aljanna hanya ce daya daya, da'a ga Allah da manzansa, shike cancanta ma bawa shiga aljanna a gobe kiyama. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, tilka hududullah wa man yudi illaha wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika al-fawzul adhim. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala ke faɗa, laysa 'ala al-a'ma haraj wa la 'ala al-a'raj haraj wa la 'ala al-marid haraj wa la 'ala amranahu wa man yudi illaha wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi ingantacce, yake cewa kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba, dukkan al'umma ta gaba daya in kiyama ta yi manzon Allah yace za su shiga aljanna, illa man aba sai dai wanda yake. Kila wa man ya aba ya rasulullah, aka ce ya manzon Allah wane ne za a ce masa ga aljanna yace baya so, manzon Allah yace man ata'ani dakhala aljanna, duk wanda ya mun da'a makomar shi aljanna, wa man asani faqada aba, manzon Allah yace duk wanda ya saba mun ya kangare mun tamkar an ce masa ga aljanna yace baya so. Don haka malamai suka ce in aka ce aljanna kenan sai ka ce hiya daru thawabi liman ata'a Allah wa rasula, gida ne na sakamakon lada ga duk wanda ya bi Allah ya bi manzansa. Ita ko wuta kamar yadda malamai suke faɗa suke cewa hiya darul iqabi al-abadi, hiya darul iqabi al-abadi lil mushri lil kafirin wal mushrikin wal munafiqin an-nifaq al-i'tiqadi وَلِمَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أُصَاتِ الْمُوَحِّدِينَ بِقَدَرِ ذُنُوبِهِمْ ثُمَّ مَعَادُهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ. Idan aka ce wuta gida ne wanda yake na ukuba, ukuba ta dindindin wanda ba ta yankewa ga waɗanda suka kabirce ma Ubangijinsu, da waɗanda suka hada bautar Allah da wani suka mutu akan haka ba su tuba ba, da waɗanda suke munafikai munafirci wanda yake na zuciya, wanda sun bayyana imani akan harshe sun koye kafirci a cikin zuciya, haka nan ga wanda Allah ya so daga cikin masu tauhidi masu sabo, waɗanda suka mutu akan ayyuka na sabo ba su tuba ba, su ma Allah yakan jefa su wuta gwalgwadan wato laifinsu, za su zauna a wuta gwalgwadan laifinsu, sannan a ƙarshe za a fitar da su a kai su aljanna da ceton masu ceto. Wannan shine kenan hakikanin in aka ce wuta kenan gida ne na ukuba, ukuba ta dindindin ga waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu, da waɗanda suka hada bautar Allah da wani, da munafikai munafirci wanda yake na zuci, da wanda Allah ya so saka shi wuta daga cikin masu tauhidi masu sabo, waɗanda suka mutu ba su tuba ba, za su zauna a wuta gwalgwadan laifinsu sannan a ƙarshe kuma a kai su zuwa aljanna. To shine malamin ya ce wal jannatu wan naru makhluqatan, aljanna da wuta halittu ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. La tafniyani abadan, har abada wuta da aljanna ba sa tarewa. Wala tabidani, kuma ba sa hallaka. In aka ce an gane ku, wala tabidani wato ba sa hallaka, a wayi gari a ce kwata-kwata babu aljanna babu wuta. A aqidar ahlus sunna wal jamaa, Allah ya halicci aljanna da wuta, kuma Allah ya kaddara musu dawama, har abada ba sa yankewa, suna nan. Sai yace fa inna Allah ta'ala khalaqa al-jannata wan-nara qabla al-khalq, domin Ubangiji ta'ala ya halicci aljanna da wuta kafin ya halicci halittu. Kafin Allah ya halicci halittu sai ya halicci aljanna da wuta. Wa khalaqa lahumā ahlan, Ubangiji ta'ala kuma ya halitta musu mazawwa, ma'ana waɗanda suka cancanta su shige su. Aljanna da Allah ya halicce ta, ya halicci bayinsa waɗanda suka cancanci gashi gidan aljanna Allah ya sanya mu a cikinsu. Da ya halicci wuta, ita ma ya halitta mata waɗanda suka cancanci shigarta. Kuma wuta da aljannar gaba ɗayansu kowace sai da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da girmansa da buwayensa cewa kowace sai ya cika ta. Kamar yanda wuta da aljanna suka yi jayayya, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, ita aljanna take cewa fiya du'afa wal masakin, tace duk wasu masu rauni da waɗanda suke talakawa, tace su ne yanawa yanawa, su na zaba. Ita kuma wuta tace fiya jabbaruna wal mutakabbiru, duk wasu masu karye inda ba gaba, masu zaurin kai, masu nuna jiji da kai da tsagawa a ban ƙasa, tace su ne yanawa yanawa. Ubangiji ta'ala ya ce ke aljanna, abinda kika nema je ki an baki, ke ma wuta abinda kika nema ke ma an baki. Ubangiji ta'ala ya ce wali kilai kuma alayya mil'uha au kama kala, Ubangiji ta'ala ya ce kowace ɗaya daga cikin ku na ɗau alƙawarin cikata. To ita aljanna, idan aka wayi gari kiyama, duk wanda ya cancanci shiga aljanna, an kai shi aljanna, sai a samu mahalli mai yawa ya rage, babu kowa. To saboda tsabar adalci na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai ya halicci wata halitta sabuwa domin ya cike gurbin da wato bai samu mutane. Ubangiji ta'ala zai halicci wata halitta sabuwa, sai ya ida cike aljanna, saboda alƙawari ya ɗauka cewa sai ya cike ta, shi ko baya saba alƙawari. Ita ko wuta, idan an shigar da duk wanda ya cancanta a shigar da shi, to ga mahalli mai yawa babu kowa. A lokacin nan Ubangiji ta'ala sai ya dora, a lokacin nan sai ya dora mata diddigensa, diddige wanda ya dace da girmansa. A lokacin nan junanta sai ya yankwane, sai ta ringa cewa ya isa, ya isa, ya isa, wanda kafin haka duk wanda ya cancanta a jefa mata, ana jefa mata tana lashewa, tana cewa halmin mazid, shin akwai ƙari, hallo a jefa mata, hallo ta ce halmin mazid, akwai ƙari. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa yawma naqulu li jahannama halimu tala'ati wa taqulu halmin mazid, masu labari game da yinin da muke faɗa ga wutar jahannama, mu ce da ita shin harki shin kin cika, sai ta ce fa halmin mazid, shin ko akwai ƙari. To shi ne annabi manzo Allah ya ce la tazalu jahannam yawmal qiyama yulqa fiha hatta yada'a 'alayha rabbul izzati qadama, manzo Allah yake cewa wutar jahannama ba za ta bushe a ranar kiyama, ana jefa mata jama'a tana lashewa, tana cewa shin akwai ƙari. Manzo Allah ya ce har sai an kai lokacin da Ubangijin girma da buwaya wato ya dora mata diddigenta, manzo Allah ya ce fa yanzawi ba'uha min ba, wato junanta shashanta da shashanta sai ya yankwane, wata kulu sai ta ringa cewa kaf, ma'ana ya isa, ya isa. To dan haka shine anan yace wa khalaqa lahumā ahadan, ubangiji ta'ala tuntuni ya halatta ma aljanna da wuta, wato wadanda suka cancanta. Sai yace fa man sha'a minhum ila aljannati fadlan minhu, duk wanda Allah ya so daga cikin bayinsa to zai kai shi zuwa ga aljanna, fadlan minhu, wannan matsayin kyauta ce daga gunsa. Duk wanda ya shiga aljanna to ya tabbata cewa wannan kyauta ce ta musamman Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya masa, ba wani karfinsa bane, ba wata dabararsa bace, kuma ba wani aikin shi bane da ya kai shi aljanna, a'a jin kai ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da fadlansa. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa saddidu wa qaribu wa arshihu wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi amali. Qalu wala anta ya rasul Allah, qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadli. Manzon Allah yace saddidu, yace ku daidaita kamar yadda aka umarce ku, ku daidaita, ku yi kokari ku daidaita. Wa qaribu, manzon Allah yace ku kusanci abinda aka ce ku yi, ku kwatanta. Sai yace wa alamu, kuma yace kuma wa abshiru, manzo Allah yace ku riki albashir, yace wa alamu ku yi sani annahu lan yanjua ahadun minkum bi amali, babu daidai da ɗaya daga cikin ku wanda zai tsira da aikin shi a ranar kiyama, babu daidai da mutum ɗaya a ranar kiyama wanda aikin shi zai tsiratar da shi gaba da gidan wuta ya kai shi aljanna. Sahabai suka ce wala anta ya rasulullah, ko kai ya manzo Allah aikin ka bai isa bai tsiratar da kai a ranar kiyama. Qala wala ana, manzo Allah yace wallahi ko ni aiki na yayi kadan ya fitar da ni a ranar kiyama. Sai yace illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadli, sai idan Ubangiji na ya lullube ni da jin kansa da kyautarsa ni ma zan kai labari. To dan haka shine anan malam yace faman sha'a minhum, duk wanda Allah ya so daga cikin su, ma'ana daga cikin bayinsa, ila aljannati, makomar shi za ta kasance aljanna, fadlan minhu, amma matsayin kyauta ce daga gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sababin shiga aljanna al'amura ne guda biyu, farko shine imani, abu na biyu shine aiki nagari. Imani da aiki nagari su ne sababin shiga aljanna, amma sai sun haɗu da abu na uku shine rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da fadlansa. Don haka can yake cewa innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula, kaga al-iman wal amal salih. Haka can yace innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihati fa ulaika lahum ad-darajatul ula. Dan haka imani da aiki nagari su ne sababin shiga aljanna, amma sai sun haɗu da abu na uku shine jin kai na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da fadlansa. Dan haka shine malam yace faman sha'a minhum, duk wanda Allah ya so daga cikin bayinsa, ila aljannati, kinan fa masiruhu ila aljanna, makomar shi zata kasance aljanna, fadlan minhu, matsayin kyauta ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, Allah ya samu dace. Sai yace wa man sha'a minhum, duk wanda Allah ya so kuma daga cikin bayinsa, ilan nari, makomar shi zata zamanto zuwa wuta, adilan minhu, wannan kuma tsantsar adalci ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ba zalunci ba. Duk wanda ka ganshi a wuta to ya cancanci ya shiga, Ubangiji subhanahu wata'ala bai zalunce shi ba, tsantsar adalci ne. Wanda ya faɗa inna Allah la yuzlimu mithqala dharra, kuma ya faɗa wa ma rabbuka bi dhallami lil 'abid, kuma ya faɗa inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalimu. Da haka Ubangiji ta'ala sarki ne wanda yake mai cikakken adalci. Duk wanda ya samu kansa a wuta kar ya yi zaton cewa an zalunce shi, kar ya zargi kowa ya zargi kansa, aikin shi shine ya kai shi zuwa wuta. Shine yace wa man sha'a minhum, duk wanda Allah ya so daga cikin su, yace ilan nari, makomar shi zata kasance zuwa wuta, adilan minhu, wato matsayin adalci ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai yace wa kullun ya'malu lima qad furiga lahu, kowane daya da dan wuta da dan aljanna yana aiki ne ga abinda tuntuni an riga an gama, gare shi ba na tuntuna a gaba da dan aljanna da dan wuta kowanne yana aiki ne ga tun abinda tuntuna Allah ya riga ya gaba shi dan aljanna alƙawari ne na Ubangiji subhanahu wataala Ubangiji ta'ala zai hure shi ya dora shi ya saita shi akan hanyar da ba za ta taka burki da shi face aljanna a gobe kiyama haka wanda Allah ya kaddara masa tsiyata a gobe kiyama ma'ana dan wuta Ubangiji ta'ala ya kan hure shi ya saita shi akan hanyar da ba za ta taka burki da shi face wuta a ranar kiyama kamar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga sahabbansa yace kusan da cewa tuntuna Allah ya gama yan wuta tuni Ubangiji ta'ala ya kaddara su yan aljanna tuni Ubangiji ta'ala ya kaddara su sahabbai suka ce to ya rasulullahi in har haka ne Allah ya gama komai ya halicci yan aljanna ya halicci yan wuta to menene fa'idar yin aiki kenan kawai mu dogara akan abinda Allah ya kaddara mu me yake kafa kawai wanda aka halice shi dan aljanna kawai aljanna zaya wanda aka halice shi dan wuta wuta zaya manzo Allah sai yace imanu fa kullu muyassaru lima khuliqa law manzo Allah yace ku zage ku ci gaba da aiki kowanne da dan wuta da dan aljanna manzo Allah yace an hore shi ga abinda aka halice shi saboda shi sai ya karanto musu fadar Allah subhanahu wataala فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى شينا نان يجي وكل يجي كوانا دايا كينان دا دان موتا دا دان الجنه يا عمل كوني ينا ايكي لما قد فرغ له ga abinda tuntuni an gama wato gare shi ma'ana tuni Allah ya gama ya kaddara komai ya gama kina in dan aljanna ne Ubangiji subhanahu wataala zai hore shi ya saita shi akan hanya ta kwarai kuma Allah ya kimsa masa san ayyuka waɗanda suke na kwarai waɗanda za su zame masa sawabin samun aljanna a gobe kiyama in dan wuta ne shi ma Ubangiji ta'ala zai saita shi akan wannan hanya kuma Ubangiji ta'ala ya kimsa masa so da kaunar aikin da wato zai kai shi wuta a gobe kiyama sai yace wasa'irun wasa'irun ila ma khuliqa lahu kuma mai zamantowa ne zuwa abinda aka halice shi saboda shi sai yace wal khairu wash sharru muqaddarani ala al ibad al khairi da sharri gaba dayan su ababan kaddarawa ne gaba yi tunan Allah ya da ya halice bayan sa ya kaddara musu komai na al khairi da sharri duk abinda ka sani na al khairi da na sharri gaba dayan Ubangiji subhanahu wataala shine ya kaddara shi ya kaddara alkhairi domin gabayin sa domin yana son sa yana kaunar shi ya kaddara ma bayin shi sharri amma ba dan yana son sharri da mugunta illa domin wata hikima ta shi kawai kaga kafirci ai sharri to Ubangiji ta'ala baya son kafirci bai yarda da shi ba aikin alfasha sharri ne Ubangiji ta'ala ya kaddara ma bayin shi aiki na alfasha amma ba dan yana so ba saboda wata hikima ta shi kul inna allaha la ya'muru bil fahsha kuma haka ya fada wa la yarda li ibadihi al kufr to komai da Allah ya halice shi na alkhairi da sharri akwai hikima kuma duk alkhairin da ka gani yana tare da bayi da duk wani sharri to Ubangiji subhanahu wataala ne ya kaddara shi zamu tashi gaba ta gaba قال المصنف رحمه الله تعالى والاستطاعة التي يجب فيها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يديكون ولا يديكون إلا ما كلفهم وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمؤونة الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وإلمه وقضائه وقدره غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الهيل كلها يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا تقدس عن كل سوء وهين وتنزه عن كل عيب وشين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ما لم الله يجي قنصا نافدا والاستقاءة التي يجب بها الفئل يجي سامن داما كوكتي سامن بيكو domin in kace al-istiqa'a a Hausa shine samun iko ko kuma kace samun dama game da aikata wani abu a larabci in ma kace al-istiqa'a ko kuma kace afqaqa ko kace al-qudra ko kace al-wusu gaba dayan waɗannan lafuzza guda hudu suna kusantar juna a wajen ma'ana in kace al-istiqa'a ko kace afqaqa ko kuma kace wato al-wusr ko kace al-qudra gaba ɗayan su a Hausa ma'anar su shine samun iko ko kuma kace samun dama shine malam yace wal istiqa'a wato samun dama game da aikata wani abu allati yajibu fiha al-fi'l wanda aiki ke cancanta a sababinta min hawi tawfiq wato kwatankwacin gamdakatar الذي لا يوصف المخلوق به wanda ba a siffanta halitta da shi domin gamankatar abu ne wanda yake a hannun Allah kace gamankatari ko kace dace to wannan abu ne wanda yake hannun Allah yace takunu ma'al fi'l irin wannan dama malam yace tana kasancewa tare da aiki tana kasancewa tare da aiki yanzu misali idan lokacin sallah yayi ka tabbata wannan sallah abu ce wanda Allah ya wajabta maka to samun dama game da bada wannan ibada to wannan gaman katar ne na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala kuma damar tana kasancewa tare da aiki Allah ne ya maka dace wannan ibada da ya shar'anta da lokacin da ka tashi kai an gane ku ita wannan kenan istiqa'a tana kasancewa tare da aiki lokacin da zaka aikata wannan aiki Allah ne yake baka kudura ya baka damar da zaka aikata aikin ba wani karfin ka bane ba wata dabarar ka bace ba kenan abinda muke so mu gane ita samun dama kala biyu ce akwai samun dama wadda take kasancewa tare da aiki akwai samun dama wadda take kasancewa kafin aiki kenan wadda take kasancewa tare da aiki wannan a hannun Allah take shine yake ba bawa damar aikata duk wani abu wanda ya shar'anta masa kuma shine yake ba shi damar nisanta duk wani abu wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya hani shine yace wal istiqa'a wato samun dama ko kace samun iko allati wanda yajibu biha al-fi'l aiki ke cancanta a sababinta min nahwi at-tawfiqi kwatancin dace allazi la yusaful makhluqu bihi wanda ba a siffanta halitta da shi saboda dace ba siffa bace ta halitta ubangiji ta'ala shi yake ba bawa dace shi yake masa gaman katar akan abu yace takunu ma'al fi irin wannan dama malam yace tana kasancewa tare da aiki sai yace wa amma istiqa yace sanide samun dama min shihati siha wato ta bangaren koshin lafiya walwus'i wato da yalwa watamkin wato da samun iko wa salamatul alat wato da lafiyar gabbai fa hiya qabla al-fi'l ita wannan dama tana kasancewa kafin aiki tana kasancewa kafin aiki yanzu misali Allah ya wajabta mana hajji kamar yanda yake walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila naga Allah akan bayinsa wato shine ziyarar ɗakin sa ga duk wanda ya samu iko ya samu ikon tafarki zuwa gare shi to kaga ita wannan dama tana kasancewa kafin aiki ba sai in kai haji ba za a ce to sannan ka kane ka samu dama a ita haji me Allah yake ni da istida'a sai ka samu damar da za ta kai ka kaje ka dawo ma'ana ka mallaki guzurin da zai ishe ka zuwa da zawwa kuma kana cikin koshin lafiya hanyar da za ta kai ka ta dawo da kai hanya ce amintatta ba abin da zai taba lafiyarka ba abin da zai taba dukiyarka ba abin da zai taba mutuncinka sannan haji ta zama wajibi a kanka a wannan lokaci ka samu istida'a kaga ita wannan istida'a kenan tana kasancewa kafin aiki an gane ku kenan anan kaga haji ai ba ta zama wajibi a kanmu sai muna da iko to menene ikon ka mallaki kudin da zai kai ka je ya dawo da kai kuma kana cikin koshin lafiya kuma hanyar da za ta kai ka ta dawo da kai hanya ce amintatta kenan kaga irin wannan dama tana kasancewa kafin aiki shine yace fahiya qabla al-fi'li ita wannan dama tana kasancewa kafin aiki dan haka ubangiji ta'ala ne ya faɗa game da azumi na ramadan yake cewa ubangiji ta'ala yake cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi al-qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra da yace faman shahida minkum ash-shahra falyasum duk wanda ya halarci tsayawar wata daga cikin ku ubangiji ta'ala yace ya azumce shi wanda ya halarci tsayawar wata na ramadan ya azumce shi menene halartar tsayawar wata na ramadan wata na ramadan ya kama kana cikin koshin lafiya in mace ce ba ta cikin jinin al'ada sannan kuma baka kan hali na bulaguro to ya zama wajibi a nan ka azumci wata na ramadan kaga idan mutum ba shi da lafiya a nan kenan baya da istida'a to dan haka shine anan malam sai ya ce wa biha yata'allaqu al-khiqab ita wannan istida'a wadda take kasancewa kafin aiki wato duk wani zance na ubangiji subhanahu wata'ala da yake ma bayin sa na cewa ku yi kaza ko ku daina kaza to tana ratayuwa da shi an gane ku tana ratayuwa da shi kenan wannan istida'a ta biyu wanda take kasancewa kafin aiki kenan duk wani umarni da hani na ubangiji subhanahu wata'ala yana da alaka da ita Allah da yake mu yi azumi mu azumci wata na ramadan nan sai muna da iko muna cikin koshin lafiya ba ma kan hali na bulaguro in mace ce ba ta cikin jinin al'ada ko jini na biki sannan ta samu istida'a na yin azumi haji da Allah ya wajabta mana cewa mu je mu yi haji ubangiji ta'ala ya mana sharadin cewa sai in muna da iko menene ikon mun mallaki guzurin da zai kai mu ya dawo kaga wannan kenan kafin aikin ne kenan anan sai in kana da dama ne ma'ana kana da iko sannan wato wannan ibada ta zama wajibi a kanka kamar yanda ubangiji ta'ala ya umarci mu cewa idan za mu yi sallah mu yi a tsaye sai in ba ma iya yin sallah a tsaye za mu zauna sai in ba ma iya yi a zaune sannan za mu yi a kwance kamar yanda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya isar mana manzon Allah yake cewa salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jamb manzon Allah yake yi sallah a tsaye idan ba za ka iya yin sallah a tsaye manzon Allah yake kai a zaune idan ba za ka iya yin sallah a zaune manzon Allah yake kai a kwance akan hakarkarinka kaga anan idan ba ka da halin tsayuwa kaga anan za ka yi sallah a zaune in ba ka da halin da za ka yi sallah a zaune to za ka iya yin sallah a kwance kaga ita wannan istida'a ai kafin aikin ne take kasancewa sai in ka fara aikin ka fara sallar ne sannan istida'a za ta zo kafin aikin to haka can ubangiji ta'ala na mana bayani game da kafara ta zihari sai yake cewa wallazina yuzahiruna min nisa'ihim thumma yauduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa zalikum tu'azuna bi wallahu bima ta'maluna basir sai yace faman lam yajid fasiyamu shahrayni mutatabi'aini min qabli an yatamassa faman lam yastati fa ida'amu 60 miskina kaga anan ubangiji ta'ala yace wanda suke yin zihari game da matan su mutumin da yace ma matar shi bayan ki tamkar bayan mahaifiya ta yake ubangiji ta'ala yace na kansu yantar da bawa mumin sai yace zalikum tu'azuna bi, wannan al'amari ana muku gargadi ne da shi, Ubangiji ta'ala kuma masani ne mai gani ne game da duk abin da kuke aikatawa. Sai yace fa man lam yastati, duk wanda ba ya da ikon yantar da bawa mumini a lokacin da yayi zihari da matarsa kuma yana nihin ya koma da ita, Ubangiji ta'ala yace fa siyamu shahrayni mutatabi'ai, na kansa azumin wata biyu a jere min qabli an yatamassa, wato kafin su sadu da juna shi da matar, kafin ya kusance ta dole ya wata azumin wata biyu a jere. Sai yace fa man lam yastati, duk wanda ba ya da ikon yin azumin wata biyu a jere game da zihari da ya da matarsa, Ubangiji ta'ala ya ce fa ibamu 60 miskina, na kan shi ciyar da miskini 60. Kaga anan Ubangiji ta'ala ya allaka wato ciyar da miskini 60 akan rashin ikon yin azumin wata biyu a jere. To kaga wannan istida'a a wani lokaci take kasancewa, tana kasancewa ne kafin aikata aiki, dan haka shine anan malam sai ya ce wa bihaya ta'allaqul khibab, wato magana ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake ma bayansa game da umarni da hani cewa ku yi kaza ko ku daina kaza, to wannan yana ratayuwa ne da istida'a ta biyu kenan, istida'a wadda take kasancewa kafin aiki. Sai ya ce wa huwa kama qala ta'ala, wannan kamar yanda Ubangiji ta'ala ya faɗa, yace la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Ubangiji ta'ala baya dora ma rai wani abu sai ba ce gwargwadon ikonta. Kenan wannan a aqidar ahlus sunna wal jama'a kenan al-istida'a, kace samun dama ko kace samun iko, to taka suka shi biyu. Kenan akwai wadda take kasancewa tare da aiki, dama wadda take kasancewa tare da aiki, wannan gaman katar ne wanda ke hannun Allah wanda yake ba bayansa. Sannan ita kuma dama kashi na biyu wanda duk wani umarni da hani yana da ratiki ratayuwa da ita, to ita wannan istida'a tana kasancewa kafin aikata aiki. Sai in ba za ka iya kaza ba za ka yi kaza, kenan a farko dole ne ka yi sallah a tsaye in kana da ikon yin sallah a tsaye. In ka fara sallah a tsaye kaga ba za ka iya yin sallah a tsaye, to sai ka zauna ka ci gaba da yin ta a zaune. In kana sallah a zaune kaga ba za ka iya yin sallah a zaune, to sai ka kwanta. In ka yi zihari da matarka, farkon abin da Allah ya dora maka shine yantar da bawa mumini. In ba ka da halin yantar da bawa mumini sai ka sauko mataki na biyu, shine yin azumin wata biyu a jere. Idan ba za ka iya azumin wata biyu a jere sai ka sauko mataki na uku, shine ciyar da miskini 60. Kaga gaba ɗayan wannan listida'a ko mu ce wannan dama kenan tana kasancewa kafin aikata aiki. Sabani ga wato wata jama'a wadda ake kiran su al-qadariyya da al-mu'tazila, su kawai sun tafi akan cewa ita kudura kawai ba ta kasancewa sai gaban aiki, gabanin aiki kawai, gaba ɗaya su a dukkan duk wata dama kawai kafin aiki. To don haka a aqidar ahlus sunna wal jama'a kuwa kenan abinda za mu gane ita dama ta kasu kashi biyu, akwai wadda take kasancewa tare da aiki, akwai wadda kuma take kasancewa gabanin aikata aiki. Shine malam ya ce wal istifa'a, wato samun dama, allati wadda yajibu biha alfi'lu, aiki ke cancanta a sababinta, min hawi tawfiq, kwatancin dace ko kace gaman katari, allazi la yusafu al-makhluq bi, wanda ba a siffanta halitta da shi, domin shi gaman katar abu ne wanda ke hannun Allah, baka isa ba kama kanka dace ga duk wani abu da kake so sai idan Allah ne ya maka dace. Sai yace ta kunu ma alfi'l, irin wannan dama malam yace tana kasancewa tare da aiki. In kaga kana aikata aiki na alkhairi, to ka tabbata cewa Allah ne ya baka damar aikata wannan aiki, ba wani karfin ka bane, ba wata dabarar ka bane. Kenan wannan tana kasancewa tare da aiki, a lokacin da zaka aikata aikin Allah shine yake baka damar zartar da wannan aiki. Sai yace amma wa amma istida'a, salide samun dama, min shi hati siha, ta bangaren koshin lafiya, wal wus'i, da yarwa, wat tamkin, wato da samun iko, wa salamatil alat, da lafiyar gabbai, yace fahiya qabla al-fi'l, wannan dama tana kasancewa kafin aikata aiki. Yanzu misali, Ubangiji Ta'ala yayi umarnin cewa bayin shi su ciyar da abin da ya azurta su na dukiya. Kaga ciyar da dukiya, samun dama ta ciyar da dukiya, wannan tana kasancewa kafin aikata aiki. Allah yayi umarnin a ciyar, in baka da dukiya anan kana da damar ciyarwa? Baka da damar ciyarwa, kenan ita wannan dama tana kasancewa gabanin aikata aiki. Kenan sai in kana da dukiyar zaka ciyar. To amma samun damar ciyarwa ita kuma wannan tana kasancewa tare da aikin. Kenan Ubangiji Ta'ala shine yake ma bawa dace akan haka. Shi ne yace fahiya qabla al-fi'l, wannan tana kasancewa gabanin aikata aiki. Sai yace wa biha yata'allaqu al-khitab, wato zancen Allah. Me ake nufi da al-khitab? Zance na Ubangiji game da bayinsa na cewa ku yi kaza ko ku daina kaza. To wannan yana kenan yana da alaka da wato isti'a'a ta biyu wadda take kasancewa gabanin aiki. Idan Allah ya ce ka yi kaza, to sai in kana da ikon yi, sannan wannan abu ya zama wajibi a kanka. In baka da ikon yi, to Allah ya sauke maka. Kamar yadda dole ne mu yi sallah a tsaye, in ba za mu iya yin sallah a tsaye sai mu yi a zaune, idan ba za mu iya yi a zaune sai mu yi a kwance. Idan muna cikin koshin lafiya, ba ma kan halin bulaguro, dole ne in watanin Ramadan ya kama mu azance shi. Idan kuma muna cikin rashin lafiya ko muna kan hali na bulaguro, to Allah ya mana rangwamen mu ajiya zai. In baka da lafiya a nan kenan ka zamantu baka da dama. Kenan lokacin da Allah ya baka lafiya sai ka lissafa iya adadin kwanukan da ka sha kara mutu. Shine yace fahiya qabla al-fi'li, wannan dama kashi da biyu tana kasancewa kafin aikata aiki. Wa biha yata'allaqu al-khitab, yace zancen Allah na cewa ku yi kaza ko ku daina kaza, wato yana ratayuwa da ita wannan dama kenan kashi da biyu. Wa huwa kama qala ta'ala, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila, wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ubangiji Ta'ala ya ce Ubangiji baya dora ma rai wani abu cewa ta yi kaza ko ta daina kaza illa wus'aha, a ce sai gwargwadon ikonta. Sai malam ya ce wa af'alu al-ibadi khalqullahi, ayyukan bayi gaba daya wato halitta ce ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Wa kasbu min al-ibadi, kuma tsuhururi ne na su bayin. An gane ko? Duk abinda muke aikatawa na ayyuka, wannan halitta ce na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, kamar yadda mu karan kanmu halitta ce ta shi. Shi ya halicce mu kuma ya halicci ayyukanmu. Kamar yadda ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna, Ubangijinku shi ne ya halicce ku kuma ya halicci duk abinda kuke aikatawa. Domin komai da ka sani halitta ne banda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamar yadda ya ce Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil, kamar yadda ya ce badi'u samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulli shay wa huwa bi kulli shay'in ali ash-shahid wa khalaqa kulli shay. Ubangiji Ta'ala shi ya halicci dukkan komai. Komai da ka sani kenan da mu da ayyukanmu gaba ɗaya halitta ne na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Amma wa kasbu min al-ibad, kuma tsururi ne na bayi, mu ne muka aikata. Allah shi ya halicce mu, ya halicci ayyukanmu, amma duk abin da muke aikatawa mu san da cewa tsururi ne na ma'ana mu ne muka aikata abu. Wannan a aqidar ahlus sunna wal jama'a, tare da cewa akwai jama'ar da ake kiransu al-jabariyya, wanda shugabansu shine al-Jaham ibn Safwan At-Tirmidhi, ko kace As-Samarqandi. As-Samarqandi su sun tafi akan cewa dukkan abin da bawa yake aikatawa gaba daya, wato cewa wato halitta ce na halitta ce ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, ba aike shi bane. Iya abin da suka tafi akan shi su a wannan al-Jabariyya, al-Qadariyyatul Jabariyya, su sun tafi akan cewa duk abin da mutum ya aikata kawai tuka shi ne ake bayyana zabi da shi. Wato tamkar gawa ce a hannun mai wanke ta, sai yanda ya yi da ita, sai yanda ya juya ta. tankar gashin tsuntsu ne a cikin sahara sai yanda iska ta kada shi sai yanda ta yi da shi in ka aikata alkhairi ba kai bane ka aikata saka ne akai in sharri ka aikata hannu ba kai ba ka aikata kawai bawa tuka shi ne ake sai yanda aka yi da shi su a aqidarsu tare da cewa su kuma wato wasu su kuma sai suka tafi akan cewa duk abinda bawa ya aikata kawai shine ya aikata a karan kanshi kawai ba wato halitta bace ta Ubangiji subhanahu wata'ala bawa shine ya halicci ayyukansa kawai ya aikata kenan anan wato sun kamanta Ubangiji subhanahu wata'ala da bayinsa kenan sun tabbatar da cewa bawa shi ma yana halitta kamar yadda Ubangiji yake halitta to ahlus sunna wal jama'a jama'a ce wanda take wasadiya basu kasa kai inda ake bukatar akai kuma basu wuce makadi da rawa ba a aqidar ahlus sunna wal jama'a duk abin da muke aikatawa gabaɗaya halitta ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala da alkhairi da sharri gabaɗaya halitta ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala sai dai kuma wannan suhururi ne namu in ka aikata aiki na alkhairi kai ka aikata ma kanka domin Allah ya baka zali da Allah ya halicce ka Ubangiji ta'ala ya shiryar da kai zuwa hanyoyi guda biyu ya nuna ma hanya ta alkhairi ya nuna ma hanya ta sharri iya abin da ya rage naka shine ka zaba ma kanka abin da ya dace kamar yanda yace inna hadaina husabila imma shakiran wa imma kafura kamar yanda ya faɗa wa hadaina hunnashidai kamar yanda ya faɗa fa amma famudu fa hadainahum fastahabbu al'ama al-huda to dan haka in ka aikata aiki na alkhairi kanka kama wannan aiki ne naka amma ka san da cewa wannan alkhairi da ka aikata halitta ce ta Ubangiji ta'ala shine ya halicci wannan aiki da ka aikata haka in sharri ka aikata to ka tabbata cewa wato kai ne ka aikata ma kanka kai ne ka tsoruci wannan aiki tare da cewa wannan abin da ka aikata mummuna cewa Allah ne ya halicce shi don haka can Ubangiji ta'ala ya ce wa ma asabakum min musibati fa bima kasabat aydiku abin da ya same ku na musiba bai same ku ba face a sababin abin da hannayenku suka aikata kira a aqidar ahlus sunna wal jama'a ni muke so mu gane abin da muke so mu fahimta da mu da aikin mu gabatai halitta ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk abin da muke aikatawa na alkhairi da na sharri gabaɗaya halitta ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala saɓani da su waɗanda suka tafi akan cewa duk abin da bawa yake aikatawa halitta ce ta shi ya halicci wannan aiki ba Allah bane ya halicci aiki kuma saɓani da su waɗanda suka tafi akan cewa duk abin da bawa yake aikatawa to wannan gabaɗaya halitta ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala shi bayyana nashi kawai tuka shi ne ake tamkar gawa ce a hannun mai wanke ta sai inda ya juya ta tamkar gashin tsuntsu ne a inda iska take bugawa sai inda ta kada shi an gane ko kenan anan mu muna da zabi Allah da ya halicce mu ya nuna mana hanya ta kwarai ya nuna mana hanya ta banza kuma ya bamu iko kuma ya bamu zabi mu zaba ma kanmu abin da ya dace dan haka in ka aikata alkhairi kanka ka aikata ma in ka aikata sharri kanka ka aikata ma in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alayha to shine yace wa afa'alul ibadi yace ayyukan bayi khalqul lahi gabaɗayan su halitta ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala dan haka al-Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa littafi na musamman ya wallafa ne suna khalqu afa'alil ibad littafin da ke bayani game da cewa hal ayyukan bayi gaba daya halitta ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala shi ya halicci wannan aiki sai yace wa kasbu min al ibadi kuma tsuhururi ne na bayi in aka ce kasbu ma'ana aikata aiki kenan shine a Hausa ake kiran shi tsuhururi ma'ana abinda ka tsuhururta ma kanka ka aikata ma kanka in ma alkhairi ko sharri shine yace wa kasbu min al ibadi wato tsururi ne da bayi kaga ba za ka zo ba ka aikata aiki na sako ka ce ai Allah ne ya sa ni na aikata kul inna Allah la ya'muru bil fahsha wa la yurda li ibadihi in ka aikata mummunan aiki kai ne ka aikata ma kanka haka in ka aikata aiki na alkhairi kai ne ka aikata ma kanka amma Allah shi ne ya baka damar aikata wannan aiki shi ne ya ce wa kasbu min al ibadi wato tsururi ne wanda yake na bayi, don haka su jabariya wato wasu sun kafa hujja akan cewa kawai duk abin da bawa yayi kawai tamkar gawa ne a hannun mai wanke ta, sai yanda aka yi da shi Allah ne yake tuka shi, in alkhairi ka aikata Allah ne ya sa ka aikata, in sharri ne ma kawai tuka ka aka yi, ba zaɓin ka bane ba radin kanka bane. Sun kafa hujja da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul anfal, وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ranar yakin Hunain da ranar yakin Uhud, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jimki kasa a hannun shi, wannan da ranar yakin Badar manzon Allah sallallahu alaihi, ranar yakin Badar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jimki kasa a hannun shi, sai ya watsa wannan ƙasa. Wannan ƙasa da manzon Allah ya jimka ya watsa, sai da ta shiga idanun duk wani kafiri da hancinsa. To a nan Ubangiji Ta'ala sai ya ce, wa man ramaita iz ramaita, ba kai ka yi jifa yayin da ka yi jifa, walakin Allah harama, sai dai Ubangijin da ya aiko ka shi ne ya yi jifa. To a nan suka ce, kaga manzon Allah ya yi jifa, Allah ya kure ya ce ba shi ya yi jifa ba, walakin Allah harama, sanadai Allah shi ne ya yi jifa. Suka ce, to don haka duk abin da bawa yake aikatawa kawai wannan halitta ce ta Ubangiji, shi bai yi da nashi, kawai sa shi ne aka yi, tuka shi ne ake, seta shi ne ake, yi kaza yi kaza yi kaza. To a halin sunna wani jama'a suka ce, wannan aya hujja ce a kanku, a nan abin da Allah ya kuri ya sha bamban da abin da ya tabbatar. A farko ce a yi, wa ma ramaita, ba kai ba kai jifa, kaga a nan Allah ya kure ma manzansa jifa, sai ce iz ramaita, yayin da kai jifa, nan kuma ya tabbatar masa da jifa. To a nan komai da ka sani yana da farko yana da ƙarshe, shi farkon jifar wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, Allah ya tabbatar masa farkon al'amarin shi ne ya jimki ƙasa ya yi jifa. To amma ƙarshen jifar, ma'ana sadar da ƙasar zuwa idan kowane kafiri da hancinsa, shi manzon Allah ne, shi ne abinda Allah ya kore masa, ba shi ba kenan ya sadar da wannan ƙasa da ya jimka ya watsa, walakin nan ma harama, sani dai Ubangiji Ta'ala shi ne ya isar da wannan ƙasa zuwa idan kowane dukkan kafiri da hancinsa. Kenan don haka a nan kenan Allah ya tabbatar ma manzonsa jifar, kuma ya kore masa sadar da jifar. Da haka kenan duk abin da kake aikatawa asali halitta ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, amma kuma zururi ne wanda yake naka. Da haka su a aqidar su sun dabe akan cewa duk abin da bawa ya aikata wannan baya da sanya hannu a cikin shi. Da haka suka ce a nan shi sakamako a gobe kiyama ba a rattaba shi akan ayyuka, kawai ba akan aiki bane ba, in kaga ka shiga aljanna kawai an kai ka ne, in wuta kai ka ne akai, amma ba aikin ka bane ba, don mutum ya gama kafircin sa wai sa shi ne akai, kawai tuka shi ne ake, in an kai shi wuta an kai shi ne ba a sababin kafircin shi, me yasa? Saboda kafircin kawai tuka shi ne akai. Haka wanda aka kai aljanna an kai shi aljanna ne ba a sababin aikin shi ba, ba akan aikin shi ba, an kai shi ne kawai a wannan a matsayin cewa kawai tuka shi akai, wannan aiki ba shi bane da kawai. Su kuma waɗancan waɗanda suka tafi akan cewa kawai duk abin da bawa ya aikata ba baya da wato cewa halitta ce ta Ubangiji, wannan halitta ce ta shi, ba Allah bane ya sa bai, in alkhairi ka aikata kai ne ka halitta ma kanka wannan aiki, in sharri ne hannu bawa shi ne ya aikata, ba Allah bane ya halicci wannan aiki. Su sun kafa hujja da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin, Ubangiji Ta'ala ya daukaka mafi kyawun masu halitta. Suka ce a nan suka ce bawa shi yake halitta ma yake halitta ga kanshi alkhairi da sharri, duk abin da ya aikata halitta ce ta shi, ba Allah bane ya halitta. Dan haka su sun tafi akan cewa shi sakamako a gobe kiyama wato yakan kasance ne kawai masanyace akan abin da ka aikata, in ka aikata aiki na alkhairi to za a masanya maka da aljanna, wannan aiki da kai shi ne, in kuma aiki na sharri ka aikata za a masanya maka da gidan aljanna. suka kafa hujja da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malu da fadarsa jaza'an bima kanu ya'malu can da yace fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya laha min qurra fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jaza'an bima kanu ya'malu suka ce kawai ita aljanna sakamako ce ga abin da mutun ya aikata haka ita ma wuta to ba anan sababiyya ce aikin ka yayi kadan ya cancanta maka aljanna amma shi aikin sababi ne na shiga aljanna ita aljanna sai da rahama ta ubangiji subhanahu wa ta'ala da fadlinsa to da haka kenan anan abin da muke so mu gane aqidar ahlus sunna wal jama'a aqidar mu duk abin da muke aikatawa na alkhairi da na sharri halitta ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah shine ya halicce mu ya halicce ayyukan mu wallahu khalaqakum wama ta'malun kuma sannan duk abin da muke aikatawa na alkhairi da na sharri wannan tsururi ne namu mu ne muka zaba muka aikata makan da haka yace wa kasbu min al-ibadi wato tsururi ne wanda yake da bayi baka aikata aiki na sharri kace Allah ne ya tuka ka yasa ka aikata mutum ya je ya sha giya yace Allah ne ya kaddara masa shine ya tuka shi shi ba radin kanshi bane he yanda aka yi da shi in ka je ka sha giya kai ne ka zaban ma kanka kai ne ka aikata amma tare da cewa wannan shin giya da kai halitta ce ta ubangiji subhanahu wataala kamar yanda kai ma halitta ce ta shi dan haka shi kuma sakamako a gobe kiyama aljanna tana kasancewa a sababin abin da mutum ya aikata amma aikin ba shi bane a karan kanshi yake kai mutum aljanna sababi sannan malam sai yake cewa walam yukallifukumullahu ta'ala ubangiji ta'ala bai dora ma bayinsa wani aiki na cewa ku yi kaza ko ku daina kaza illa ma yudiku da sai gurgurdan iya abin da za su iya duk abin da Allah ya ce mu yi da abin da ya ce mu daina to gurgurdan iya iko mu ne Allah ya dora mana Allah bai taba dora ma bawa wani abu da cewa yayi ko ya bari abin da yafi karfinsa shine yace walam yukallifhumullahu ta'ala ubangiji ta'ala bai dora ma bayinsa wani aiki na yi ko na bari illa ma yudiquna sai gurgurdan yanda za su iya kaga da Allah yace mana faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu sai yace wa man kana muridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra in baka da lafiya baka iya azumi Allah ya baka rangwamen ka aje in kana kan halin bulaguru baka iya yin azumi Allah ya maka rangwamen cewa ka aje da Allah yace du yunfik zu sa'atin min sa'ati sai yace wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah sai yace la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha kuma haka a cikin yace wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf sai yace la nukallifu nafsan illa wus'aha to shine anan yace walam yukallifhumullahu ta'ala ubangiji ta'ala bai kallafa ma bayinsa wani aiki na cewa ku yi kaza ko ku daina kaza illa ma yudiquna sai gurgurdan iya abin da za su iya yace wala yudiquna su ko bayi ba sa iya aikata wani aiki da Allah ya ce su yi ko su bari illa ma kallafahum sai gurgurdan iya abin da ya dora musu an gane ko wala yudiquna ba za su iya ba su zo da wani abu illa ma kallafahum sai gurgurdan abin da Allah ya dora musu kai kadan ka zo da wani abu wanda Allah bai kallafa maka ba sai ya ce wa huwa tafsir wannan shine tafsiri ko ka ce shine ma'anar la haula wala quwwata illa billah shine ma'anar la haula wala quwwata illa billah malan yace da kulu muna fada game da ma'anar wannan jumla ta la haula wala quwwata malan yace la hilata li ahadin babu wayo da dabara ga daidai da mutum daya ba wanda yake da wayo da dabara akan aikata wani aiki ko kuma barin wani abu sai yace wala tahawula li ahadin babu juyawa daga wani abu zuwa wani abu wato ga mutum daya wala harakata li ahadin babu motsi daidai ga mutum daya amma asiyatullahi game da dinin sabon Allah wayanka da dubararka yayi kadan ya sanya ka ne tunci sabon Allah kuma kai kadan ka juya daga kan aiki na sako zuwa aiki wanda yake na da'a sai ya ce illa bi ma'unatillahi sai da taimako na Ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan in ka ce la haula kenan ma'anarsa shine ai la hilata wa la tahawula amma asiyatillahi illa bi ismatillahi babu wani wayo da dabara da mutum zai nisanci sabon Allah sai da kiyayewa ta Ubangiji sai ya ce wala quwwata li ahadin shine ya ce illa bi ma'unatillahi sai da taimakon Allah sai ya ce wala quwwata li ahadin babu karfi wato li ahadin ga daidai da mutum daya ala iqamati ta'atillahi a bisa tabbatar da da'a ta Ubangiji da'a ta Ubangiji yin abin da yace ayi ta dina abin da yace a dina wasabati alaiha da tabbata akan ta mutum ya samu istiqama illa bi tawfiqillahi ta'ala sai da dace na Ubangiji subhanahu wa ta'ala kai kadan wato ka lazunci ayyuka waɗanda suke na da'a ka tabbata akan su wato sai daga mankatar na Ubangiji sai idan Allah ya maka dace sannan zaka tabbata akan wannan don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake addu'a Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atika ngaje ko shine kenan anan a takeice abinda muke so mu sani mu bayi da Allah ya halice mu ya dora mana dokoki dokokin da Allah ya dora mana na cewa ku yi kaza ko ku daina kaza gwargwadon ikon mu ne Allah bai taba dora mana abin da ba za mu iya ba shine yace walam yukallifhumullahu ta'ala ubangiji ta'ala bai dora ma bayinsa wani aiki na cewa ku yi kaza ko ku daina kaza illa ma yudiquna sai gwargwadon yanda za su iya wannan kuma tsantsar adalci ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala sai yace wala yudiquna kuma bayi ba za su iya aikata wani abu su sami iko akan shi illa ma kallafahum sai gwargwadon abin da Allah ya dora musu gwargwadon abin da Allah ya dora musu shine iya abin da za su iya an gane ko karfinka ya wuce ka ce kana da karfi sama da haka ga Abdullahi dan Amr ibn al-As wanda ya ci ma kanshi alkawari na cewa dini na Allah zai yi ni da azumi kuma ya kwana yana sallah kuma a duk dare na Allah sai ya addini da dare sai ya sauke alqur'ani ya ci ma kanshi wannan alwashi aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin abinda shi Abdullahi ibn Amr ya ci ma kanshi alwashi manzon Allah ya kiraye shi ya ce masa naji kai ne ka ci ma kanka alwashin yini azumi kwana sallah kuma duk yini da dare sai ka sauke alqur'ani ya ce kwarai manzon Allah ya ce masa to abinda nake so ka sani ba za ka iya ba manzon Allah ya ce masa je ka addini na Allah a duk wata kai azumi uku domin yin azumi uku a kowane wata manzon Allah ya ce daidai da azumtar zamani yake tamkar ka shekara kana azumi baka aje ba in dai a kowane wata kana azumi uku manzon Allah ya ce tamkar ka shekara kana azumi baka aje ba domin ka'ida Allah ya aje mana man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha duk wanda yazo da kyakkyawan aiki daya ya cancanci kwatankwacin su goma duk azumi dai in kai za a danka shi ya zama goma a wata in kai azumi uku zama azumi 30 yake kaga in kai uku uku su goma 11 ka azumci wata goma 11 in aka hada da wata na Ramadan kenan ka shekara kana azumi baka aje ba manzo Allah ya ce sallah ko ya ce je ka kai kwanci in dare ya raba wato ka tashi sulusun dare na ƙarshe ka tashi kai sallah Qur'ani kuma manzo Allah ya ce je ka addu'a ta ka sauki yace ya Rasulullah yace ina da kokari sama da haka manzo Allah yace masa to je ka wato kai azumi irin azumi na Annabi Dawud sai yace yaya azumin Annabi Dawud yake manzo Allah yace masa kana yasumu yawman wa yufṭiru yawman Annabi Dawud alaihi salam ya kasance yakan yi azumi yau gobe kuma ya huta haka rayuwar shi take manzo Allah yace kuma in an hada a fagen daga da abokan gaba Annabi Dawud baya gudu saboda wannan yawaita azumi da yake baya sabbaba masa rauni a gangan jikin shi. Yau yayi azumi gobe ya huta, sai ya ce ya Rasulullahi ina da kokari sama da haka a ƙara mu. Kaga Allah ya ce masa ai babu sama da haka. Sai ya ce la sama man sama da duk wanda ya azumci zamaninsa kullun azumi manzo Allah ya ce ba azumi bane me. Ba maganar ka ce kullun azumi a rayuwarka kullun azumi to ko kai ba azumi bane kai. Karshe in ma za ka yi kana da kokarin yin azumi sai dai kai na Annabi Dawud. Yau in kai gobe ka huta jibi kai gata ka huta. Haka game da Alkur'ani aka zo manzo Allah ya ce masa je ka a duk sati ka sauke Alkur'ani, yace ina da kokari sama da haka. Manzo Allah ya ce masa to duk wanda ya sauke Alkur'ani kasa da kwana uku manzo Allah ya ce bai fahince shi ba. To shi kanshi Abdullahi ibn Amr da rayuwa ta tsawaita da tijantaka ta cin masa da ke yake iya yin azumi, sai ya jimulce wasu kwanuka yana azumi, sannan kuma sai ya kwashe wasu kwanuka baya yi. In ya samu misali kamar kwana goma yana azumi, kuma sai ya kwana goma na hutu, da wahala yake yi. Ya riga ya dau alƙawarin cewa ba zai daina ba, ya dau alƙawari a gomanzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi da kanshi ya ringa burin yake cewa wallahi rangwamen da manzan Allah ya mu, inda a ce yau za a dawo mun da wannan rangwamen, ya ce wallahi ya fi alkhairin duniya da abin da yake cikin ta. Kaga anan an nuna masa ga daidai iya abin da zai iya ne, ya je ya yi azumi uku a kowane wata, in ma yana da kokarin ya ringa irin azumi na Annabi Dawud, amma sai nuna cewa shi ai yana da kokari sama da haka. To na Annabi Dawud kin da ya amsa shi ne a ƙarshe ya kasa yi abin, ya riga ya zamanto ya zame masa wahala. To dan haka anan shi ne yace wala yukallifuhu, sai yace wala yudiquna illa ma kallafahu, bayi ba za su iya, ba su da ikon wani abu sai gwargwadon abin da Allah ya kallafa musu. Duk lokacin da ka dora ma kanka wani abu to zaka kasa. Sai yace wa huwa tafsiru, shine ma'anar la haula wala quwwata illa billahi. Kenan la haula sai ka ce babu wani wayo da dabara game da dinin safan Allah sai da kiyayewa ta Allah. Wala quwwata, babu wani karfi akan yi ma Allah da'a illa billahi sai da taimako na Allah, ko kuma ka ce illa billahi sai da gamankatar na Ubangiji. Bawa bayye da wani wayo da dabara wanda zai nisanta shi game da saba ma Allah sai da kiyayewar Allah. In ka nisanci ayyuka na sabo, to kar ka yi tsammanin cewa wani wayonka da dabararka ne, sanin ciwon kai ne ya sa ka nisanci wani abu, a kiyayewa ce ta Ubangiji. Idan ka samu kanka a kan hanya ta kwarai kana ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala da'a, to kar ka yi tsammanin cewa wani karfinka ne a wannan dace ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne ya maka gaban katari. Shi ne malam ya ce na kulu, muna fada game da ma'anar wannan jumla, la hilata li ahadi, babu wani wayo da dabara ga daidai da mutum daya. In aka ce hila shi ne wayo, ko ka ce dabara, babu wayo da dabara ga daidai da mutum daya. Wala tahawwala li ahadi, babu juyawa ga mutum daya game da saba ma Allah. Wala harakata li ahadi, babu wani motsi wato ga daidai da mutum daya, kai motsi ka nisanci wani abu. Yace amma asiyatillahi, game da saban Allah, illa bi ma'unatillahi, sai da taimakon Allah, sai dai in Allah ne ya baka tsaro da kariya zaka nisanci aikin sabo, amma ba wani wayonka bane, ba wata dabararka bace. Sai yace wala quwwata li ahadi, babu karfi ga mutum daya, ala iqamati ta'atillahi, a bisa tabbatar da da'a ta Ubangiji, ma'ana yin kwatanta abin da yace ayi da daina abin da yayi hannu. Wasabati alaiha, wato da tabbata akan wannan hanya ta kwarai kenan da'a ga Ubangiji, illa bi tawfiqillahi ta'ala, sai daga mankatar na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah ya mana dace. Sai yace wa kullu shay'in, yace komai da ka sani, yajri li mashi'atillahi ta'ala, yakan gudana ne da mashi'ata Allah, wa ilmihi, kuma da saninsa, wa qada'ihi, da hukuncinsa, wa qadarihi, da alqadarinsa. Duk abinda ka sani yake gudana a cikin sammai da kasai, to yana gudana ne da mashi'ata Allah. Duk abinda ka ga ya kasance, to Allah ne ya so haka. wa ilmihi kuma da sanin shi duk abinda kaga ya ya wakana to Allah yana sanin shi wa qada'ihi kuma hukuncin shi ne shine ya hukunta wannan al'amari wa qadarihi kuma shine ya kaddara dan haka muna da mashi'a Allah yana da mashi'a amma mashi'ar mu me biya ce ga mashi'ar Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk abinda muke so ba yanda za a yi ya kasance sai idan Allah ya so kamar yanda yace liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin yace daga duk wanda ya so daga cikin ku yace an yastaqima ma'ana ya daidaita duk wanda yake so ya daidaita akan hanya ta kwarai Ubangiji ta'ala yace mun ba shi dama ya daidaita zai ce amma wa mata sha'una abinda kuke so ba zai tabbata ba illa an ya sha Allahu rabbul alamin sai idan ubangijin halittu ya so da haka kenan shine anan yace wa kullu shay'in dukkan komai da ka sani a cikin sammai bakwai da kassai bakwai yajri yana gudana ne bi mashi'atillahi ta'ala da san Allah subhanahu wa ta'ala shine mashi'ar shi kenan san shi ne ganin damar shi ne wa ilmihi kuma da sanin shi yana sane da abu wa qada'ihi kuma hukuncin sa ne shine ya zartar da abu wa qadarihi kuma alqadarin sa ne tuntunin shi ya kaddara malam yace ghalabat mashi'atuhu almashi'ati kullaha mashi'ar Allah ta rinjayi dukkan wata mashi'a kinan duk wani abin da muke so to mashi'ar Allah ta rinjaye shi ma'ana ita take sama da ta duk abin da muke so ba zai wakana ba sai idan Allah ya so kamar yanda muka karanto aya liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin kamar yanda yake kuma can wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allaha kana aliman hakima sai yace wa ghalaba qada'uhu hiya la kullaha hukuncin Allah ya rinjayi dukkan wani wayo gaba ɗayan shi duk wani wayo da dabara to hukuncin Allah ya rinjaye shi Hausawa sukan sanya misali a wajen wayo da dabara wato da dila shindila ba a yin tarko a kama shi duk wayen shi da dabarar shi wata rana kamuwa yake kamar yanda ake cewa guri sarkin wayo duk wayen shi da dabarar shi shi ma kame shi yake to duk wani wayo na bawa da duk wata dabarar shi to ya tabbata cewa hukuncin Allah ya rinjaye shi duk wani wayenka da dabararka yayi ka dan ya kautar da kai game da abin da Allah ya hukunta ya kaddara duk abin da Allah ya hukunta ya kaddara to wayenka yayi ka dan ya tsallakar da kai game da wannan abu dole sai ka fada shine yace wa galaba qada'uhu hiya la kullaha hukuncin Allah ya rinjayi duk wani wayo da dabara gaba daya ya fa'alu ma ya sha ubangiji ta'ala shike aikata iya abin da yaso kuma duk abin da Allah yake aikatawa akwai hikima a cikin sa wa huwa ghayru zalimin abadan malam yace Allah ba azzalimi bane har abada farko ya haramta ma kansa zalunci sannan ya haramta ma bayinsa dan haka sarki ne mai cikakken adalci sarki ne adali mai cikakken adalci daidai da misu kada zarra ubangiji ta'ala baya zaluntar bayinsa kamar yanda ya faɗa a cikin suratul nisa inna allaha la yuzlimu mithqala dharra ubangiji ta'ala baya zaluntar bayinsa daidai da nauyin jinkiya shi shine annabi malam yace wa huwa ghayru zalimin abadan ubangiji ta'ala har abada ba azzalimi bane in aka ce zalunci shine tauye ma mai haƙƙi haƙƙinsa in aka ce adalci ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa to ubangiji ta'ala adali ne sarki ne wanda yake adali sai yace la yus'alu amma yaf'alu ba a tambayar ubangiji ta'ala dangane da abin da yake aikatawa in yayi kaza ba wanda ya sai tambaye Allah yace me yasa kai kaza ba wanda ya isa wallahu yahkumu la mu'aqiba li hukmi Allah shike yanke hukunci kuma babu wani mai biyar baya game da hukuncin Allah yace hukuncin da aka yi bai yi ba dole a saki to haka yace la yus'alu amma yaf'alu Ubangiji ta'ala ba a tambayarsa dangane da abin da yake aikatawa sai ya ce wa hum yus'alun su bayi su ne ake tambayarsu in kai abu kaza sai a ce me yasa kai kaza ko in ka daina abu sai a ce me yasa ba kai kaza ba to amma Allah da abin da yi da abin da bai yi ba babu wani wanda ya sai tambaye shi ce me yasa Allah ya yi kaza me yasa Allah bai yi kaza ba idan kuma mutum yayi haka to ya kama hanya ta halaka nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك